somawa da sunan Allah da salatin ma'aiki, tare da miƙo gaisuwa mabibiciyar tsarki da kamala ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kana kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin
Baba Suda Sarkin Labari.
Kamar kulli yaumin al'adar shirin shine ya zazzage rairaye, sannan ya tankaɗe muku labarai kafin su iso zuwa kunnuwanku. Haka zalika ma Baba Suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya, don yayi nuni da na gyara ko nemo masalaha ga wasunsu. Sunana Aliyu Wali, da zan kasance riƙe da akalar shirin. A cikin shirin na wannan rana za ku ji,
kuma yanayi ne wanda yake buƙatar abinci sosai a gen.
Ba zan ma ƙara bara ba har abada, ko hannun hannuna ban na so yayi bara.
Ban yi aune ba a wannan lokacin sai na gari ya yi min rauni a hannu, ya cika min wuka.
Wanda daga bisani muka yi zauri muka garzaya da shi asibiti domin neman lafiyarsa.
Do Allah ku dakace mu. Madalla. Kafin na sada ku da jakadiyar da a wannan rana za ta karanto muku saƙon da kuka turo mana dangane da jigon rahotannin ranar Litinin, za mu ɗan yi ratse ɗakin labarai domin mu ɗauki labaran amma a taƙaice.
Hukumar Karota ta kama motar burkutu ɗurin jarka waɗanda aka yi basa da su da sunan mangyaɗa barasar haɗin gida ta gargajiya wanda aka fi sani da suna burkutu. Hukumar Karota ta kama ta ne a yankin Sabon Gari cikin wata mota, inda daga bisani ta miƙa wa hukumar Hizba. Bayan da Hizba ta karɓi barasar, ta kuma kama direban motar da mai barasar tare da alƙawarin gurfanar da su a gaban kotu, kamar yadda mataimakin babban kwamandan hukumar ta Hizba Shehu Tasu'u Ishaq ya bayyana. Shugaban hukumar da ke kula da motocin sufuri mallakar gwamnatin jihar Kano, wato Kano Line, ya buƙaci gwamnatin Kano da ta sauya ma'aikatan da ba sa zuwa aiki a kan lokaci da wasu sabbi. Nuruddin Zubairu Yakubu ya buƙaci hakan ne lokacin da kwamishinan ma'aikatar gidaje da sufuri Barista Musa Abdullahi Lawan ya ziyarci hukumar domin nazarin ayyukan hukumar kai tsaye da nufin inganta su. Yana mai cewa da yawa daga cikin ma'aikata ba sa zuwa aiki cikin su kamar yadda ya kamata, a yayin da kuma a hannu guda wasu na neman aikin ba su da shi.
Tumadalla. Wanda kuma da hakan ne zan sada ku da jakadiyar Suda Sadiya Idris Yusuf domin ta karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron namu kuka turo mana kan jigon rahotannin ranar Litinin ɗin, wanda ya kalli batun yadda aka yi zargin wata mata ta tankaɗe kishiyarta da jaririyarta cikin rijiya har ta kai ga matar ta baƙunci lahira.
Za mu fara da saƙon Bayyidda Salah Harun Tudun Wadar ɗan Kade, inda take cewa mata don Allah a daina kishi na hauka. A saƙon Abubakar Angwanzi kuwa cewa yake, ke duniya ina za ki da mu, don Allah mu ke kai zuciyarmu nesa. A ra'ayin Abba Billah Kura kuwa cewa yake, har yanzu mata suna kishi da fatan hukuma za ta yi hukunci daidai da laifin da aka aikata. Subhanallah. Haba baiwar Allah, yanzu wa gari ya waya, Allah ya shirya daga jikan Ali. Ita kuwa Fatima Garbarurum cewa take, tabdi jan, haba mata, don Allah a rage kishi. Za mu karkare da saƙon Umman Alhaji, inda take cewa, Allah ya kyauta, mata ku dinga tunani. Ita kuwa wacce ta mutu, Allah ya jikanta. Masu saƙonnin fatan alkhairi, da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto saƙonninku ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
Allahumma amin Sadiya. Gabanin mu je ga jigon rahotannin shirin na wannan rana, za mu kalli batun yadda al'umma ke faɗa na cewa wai idan lokacin sanyi yayi masu lalura ƙwaƙwalwa ciwon su ya fita azzara, har ma wasu na cewa su kansu lafiyayyen sukan ɗan taɓa shirme idan sanyin ya busa. to da yake cikin taken shirin muna cewa baba Suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya dan ya fito da abubuwan da aka boye yasa Sudan ya tashi da kadiyarsa Nafisa Ahmad domin jin ta bakin a haƙu kallamarin wanda bata zame ko ina ba sai gidan masu lalura kwakwalwar dake dorayi kuma ta katarin samun shugaban dake lura da gidan Aminu Garba Suleiman indeci
ba nabin kice da ya nuna ita kanta a ainihin yanayin canjin yanayi na sanyi yana sa ciwon hauka ya tashi indai mara lafiya yana kan magungunan sa kamar yadda ya kamata kuma ya samu kulawa ta bangaren sutura da cimaka a lokacin yanayin sanyi to ba a zaton wani ciwon sa zai tashi
to ko me yasa a lokacin zafi da rana take takewa kuma zafin yake gigita mutane lalurar bata tashi sai da sanyi
shi kusan lokacin sanyi yafi sa mutun shiga damuwa lokaci ne wanda ya zama dole sai ka samu kayayyaki wanda zaka sa ka rufe cikin ka yadda ya kamata kuma yanayi ne wanda yake buƙatar abinci sosai a gen so amma zaki ga kamar yanayi na zafi wannan mutun zai iya cire rigarsa akwai hanyoyi da yawa yadda mutun zai iya gamsar da jikinsa ya zama daidai da yanayin da ake ciki sabanin lokacin sanyi tunda lokacin sanyi sai ka nemi kaya
kenan a iya cewa wannan ikirari da ake yi shaci fadi ne
eh to gaskiya kam a zamanance ba wani dalili da ya nuna haka a bincike duk da aka yi bai nuna cewa yanayin sanyi yakan sa ciwon hauka ya tashi ba kuma kamar yadda na gaya miki bisa al'ada shekaru aru al'ummar Hausawa sun dauki yanayin sanyi kamar wani yanayi ne wanda yake na ciwon hauka
sai mu ce da fatan za a dinga yin bincike dan sanin hakikar abu kafin a dinga yada shi kuma gabanin mu ka muku wannan shiri mun saka labarin a shafin mu na sada zumunta na Facebook da Live FM Kano har ma al'umma da dama suka bayyana ra'ayoyinsu a kai wanda a yanzu zan sada ku da jakadiyar Suda Sadiya Yaya Abdullahi ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana Sadiya gare ki
yau ai tifka gobe ayi warwara mu dai fatan mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya sako daga Rabi'u Usman anya an yi binciken nan daidai gaskiya dai a ƙara dubawa sako daga Sani Dauda sakon Ahmad Ibrahim cewa yayi gaskiya wannan batu ba haka bane dan ma wasu sai sanyin yazo suke kamuwa a ra'ayin Salu Sa'ad Hassan gama cewa yayi hakan zai iya kasancewa tunda zafi ma ana hauka balantana da sanyi zamu dakata akan ra'ayin Idris Abdullahi Musa zamu dakata akan ra'ayin Idris Abdullahi Musa inda yake cewa to ai tunda likitoci ne suka fada ba mamaki dan haka wali gare ka
to an gaishe ki Sadiya yanzu kuma zamu je ga jigon rahotannin namu na wannan rana
in aka kama ka baka yi register ba ka haukan titi za a kwace babur din ne entirely kawai shi shine kawai an san kuma muna nan da ku za ku gani wanda ba su ba sai mun tara babur kamar 100 zamu banka masa wuta a kone su inda ake kone yan magunguna wanda ya ga dama ya registration wanda bai ga dama ba kada ya registration
waiwayan kalaman shugaban hukumar Karota babba dan agundi kenan kan maganan ya register da kuma ikirarin kone babura masu taya uku da basu register to mai sauraro aka ce an yi gaba kuma sai a yi baya domin kuwa lauyan nan mai zaman kansa a nan Kano wato barista Umar Usman dan Baito ya shigo Suda da wani batu kan dai kalaman na baffa wanda yace zai kalle su ne a doran shari'a nan fa Suda ya furgigit ya mika masa na'urar daukan magana inda ya tambaye shi da cewa shin ko a shara'ance baffa yana da hurumin kone baburan da ya ikirari da bakinsa akan waɗanda ba su register ba tun da ya maganar mahangar shari'a
sashi na 336 na dokar penal code ta yi tanadin cewa duk wanda ya dauki dukiya ko kuma kaya ko gidan wani ya kona shi da wuta ya yi hakan kuma bisa radin kansa da niyya da sanin cewa in yayi amfani da wannan wutar zai kawo barnar dukiya ta al'umma to ya aikata laifi sannan kuma hukuncinsa hukuncin dauri na shekara 7 ne a kurkuku da kuma tara saboda duk wanda ya kona wani babur ya yi shi ne bisa tsarin ratsin kansa ba bisa duran doka da oda ba.
To kana nufin duk wanda ka kona baburin sa yana da hurumin da zai iya zuwa ya kai ƙara kenan?
Sosai kuwa. Na ɗaya yana da damar da zai je kotu. Na biyu yana da damar da zai kai rahoto wajen hukumar ƴan sanda. In kuma yana ganin wanda ya kona min ma yafi ƙarfin sa, ba zai iya da shi ba sai ya bari sai ya bar aiki. Saboda a shari'ar aikata laifi ko shekara nawa aka yi ka zo ka sake bankado da wannan cewa amma ba daidai ba, to shari'a za ta fi kadin wannan abin. Kuma wanda ya aikata ba daidai din nan ba a bincike shi sannan a gurfanar da shi a gaban kotu.
To tunda ka ce idan mutum ya fi ƙarfin ka a lokacin da yake kan mukami, shin immunity gwari-gwari rigar kariya yasa ba za a iya yi masa komai ba saboda yana kan madafin iko?
A aikata laifi ba immunity. Waɗanda suke da immunity gwamna, mataimakinsa, shugaban ƙasa da mataimakinsa su ma suna cikin mulki ne da kuma sun sauka immunity ya gare. To da ko mutum shekara nawa da ƙona ma abu, to da zarar ya bar madafin iko zaka iya kai shi ƙara ka nemi a kwato maka haƙƙinka. Kuma kotu ba za ta yi wata ba wajen kwato wa mu haƙƙi.
To magana ita kuma koriyar lamba da ake bugawa a jikin baburan masu ƙafa uku, akwai ta a dokar karota ne?
A dokar karota ba ta yi magana wata koriyar lamba ba, ta yi magana ne akan wanda ya sa plate number, irin plate number wannan ta fojari ya aikata laifi. Maganar da ta yi ɗaya kenan akan lamba, amma batun a ce wai ga wata bakan lamba, farar lamba, jan lamba, shudiyar lamba, koriyar lamba, dokar karota ba ta ce komai a kai ba. To kuma duk abin da aka yi shi ba doren doka ba, to an yi shi ba daidai ba, it's illegal.
To fa kun ji masu sauraro, kuma wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana. Kuma za ku fara iya turo mana ra'ayoyinku a kansa tun daga yanzu ta kan lambar waya 0809-1149-995. Muna dakonku. Shakka babu, satar wayar salula na ɗaya daga cikin mafi aukuwar miyagun laifuka da ta zamto gama gari kuma ruwan dare mai gama duniya a halin yanzu. Ana iya cewa ta zamto al'ada wadda aka saba da ita duk da irin muninta. Wannan mummunan lamari ya zamto al'ada a duk wani kwararo ko sako na ilahirin yankuna. To mai sauraro a zaldin kwacen wayar ne ya hukan wani bawan Allah mai suna Yusuf Yunusa a titin Lamido da ke yankin ƙaramar hukumar Nasarawa da tsakar ranar Allah. Tunda farko dai matashin ya fito daga Lamidan bayan ya gama aikin kafinta a wani gida ya kuma tsaya a gefen titi domin jiran abin hawa kwatsam. Sai wasu matasa da suka yo goyon uku a babur mai taya biyu samfurin roba roba sai suka tsaya a kusa da shi, inda ɗaya sako da niyyar tambayarsa wai wata hanya zai bi domin zuwa unguwar kawo. Kafin ya ce kwabo sai ya zaro wata sharbabbiyar wuka samfurin ga yawo jini na wuce ya kai masa suka a wuya ya goce. Bai fa hakura ba ya sake kai masa wani sukan, nan ne ya samu nasarar daba masa adab da gwiwar hannunsa, lamarin da ya sa wayar salular da ke hannunsa ta faɗi ƙasa shi kuma ya ɗauke ta. Ya'udhu billahi. Wani abin takaicin shi ne ma bayan sun ɗauke ta sai ya sake nufar matashin da niyyar ya sake burma masa wukar a wani wurin da ba zai iya kataɓus ba domin kada ya kururuwar a kawo masa ɗauki su kuma a kama su. Da yake Allah baya zalunci ba samu nasara ba, nan ne fa yayi ihu kuma a kama masa ɗauki har aka damƙe guda daga cikinsu, kamar yadda shi Yusuf ɗin ya shaida wa jakadansu da Abdullahi Ali Dangoro.
Ban yi aune ba a wannan lokacin sai na gari ya yi min rauni a hannu ya caka min wuka. To a lokacin sai wani mai gwab ya zo ya bi su, shi ne aka samu. Allah ya taimaka aka kama su a cikin filin suku aka bi su muka same su. Nan dai wasu akwai wanda ƴan bal suka raunata da sauransu, sai muka kama kuma wanda ya caka min wuka shi ba ya masa komai ba, muka tafi da shi Banfai police station. Daga can suka tura mu asibiti aka yi min ɗinki, sannan sai muka dawo aka rubuta statement kuma suka transfer mu zuwa police station division na Badawa.
Yanzu ina waye take?
Yanzu waye tana hannuna.
Wani shaidar mugun ganin ya shaida wa jakadan namu yadda ya ga faruwar lamarin.
muna kwallo kawai sai muka ji ana atare atare muna lekawa sai muga mai gwab da mai adiri sau suna bin wayan su haka akan machine to muna kai musu farmaki haka sai daya tsallaka ta katanga dago biyu suka gudu da karmi ko samu nasara kama guda daya muna dan dukkan sa haka ni da wannan da fishin an taba dauke mun waya irin wannan sai manyan gurin suka dan tattare mu haka muka jide maganar su sai aka mika shi kuma mafi kusa
ya ya ga Yusuf din da ya tura shi aikin kafintan ya bayyana mana yadda labarin ya ishi shi
na soke sha akan titin Lami da Christian domin ya gudanar da aikin nasa kadam sai ji ne ya kira ni a waya yana sheda mu cewar wasu yan daba ko kuma in kira su da yan ta'adda ma sun caka masa wuka suna kokarin su kwace masa waya wanda ne maza na garzaya nan police station na Bamfai inda anan ne muka hadu da shi da rada mai unguwar cikin filin su kuwa wanda daga bisani muka yi zauri muka garzaya da shi asibiti domin neman lafiyarsa
duk kokarin da ka dan namu Abdullahi dan goro ya jin ta bakin wanda ake zargin ya daba kar lamarin fa ya tutura kazancewar yana hannun jami'an tsaro idan hali yayi za a ji mu da rundunar dan jin ta bakin su to sai mu ce Allah ya kiyashe mu da tsayuwar wankin doki kai a tsaye shi ma tsaye idan muka je ga fannin mu na rayuwar mu a yau jakadiyar suda Saudat Awwal Ishaq ta yi mana duba akan yadda wasu al'umma suke mayar da barasana'a
wani abin takeici da har yanzu yake ciwa al'umma tuwo a ƙwarya shine yadda wasu suka mai da ita sana'a suke kuma yin ta ko da yaushe wasu da yar karamar larurar da ba za ta hana su sana'a ba amma sai suka kashe zuciyarsu suka mayar da ita sana'a akan haka ne muka ji ra'ayoyin wasu mabarata a nan Kano
in Allah ya ban abin da zan yi ina fatan ba zan ma ƙara bara ba har abada ko hannun hanuna ban na so yayi bara
ni kika gara je gida na hena tafi da garin da za a yi tuwo kuma yara na kankanana ina fata in yara na suka dan iso zan dena ima ba santa nake ba wallahi tallahi ba santa nake ba
malam Ibrahim Dallami Abdullahi malamin addinin musulunci ne a nan Kano ya bayyana mana matsayin bara a mahangar addinin musulunci
akwai lokacin da take halarta akwai lokacin da ba ta halarta mutum ba shi da yadda zai yi ba kuma wannan namukusanci da zai taimaka mar ya halarta ya nemi abin da zai rika kansa ma'ana idan ya je bara ya samu abin da zai je yi sana'a to wannan ya halatta hakan amma yayin da ya zamanto mutum zai je bara kamar yadda wasu suka mai da ita a sha'anin neman kuɗi wannan haramun ne a cikin addinin musulunci
Hukumar Hizba ita aka dora wa alhakin dakile barace barace barkatai mun kuma zanta da babban director ta Dr. Aliyu Musa Kibiya
Hukumar Hizba tana nan ba ta yi kasa a guyo ba ko yanzu muka shiga da gidan Hizba za ku gansu tare yara ne kanana mun kakkamo su a karkashin gada ko mun kakkamo su a wuraren da bai kamata ce an gansu ba domin kokarin hukumar Hizba na tsarkake wannan jiha na hana barace barace ko ina
to masu mai da bara sana'a da fatan za a nemi sana'a yi tunda bara ba sana'a bace ba Saudat Awwal Ishaq ba basuda
wana yanzu ce dai ina cewa bargu sai kasashi da haka ne kuma za mu leka babban kotun shari'a musulunci dake kofar kudu karkashin mai shari'a halahalatul huza'i zakariya mai tagwayen suna inda wani mutum mazaunin unguwar enshana mai suna Musa dan Iro ya shigar da karar wani dattijo mai suna Alhaji Umar wanda shine mijin kakar Musan wanda take a matsayin kakar mahaifiyarsa da wata wanda take a matsayin kanwar mahaifiyarsa kan dukiyar da ta mutu ta bari after fare dai Musa dan yaran ya shigar da karan ne a gaban kotun sama da shekara guda da ta gabata wanda ya buƙaci kotun da ta raba musu garan da kakar ta mutu ta bar musu waɗanda suka hada da gidaje guda 6 da kuma gonaki sama da guda 4 motoci kuma guda 2 da kuma wasu filaye su ma kwaya 2 wanda yace shi Alhaji Umar din ya ce gidaje 2 daga ciki babu su a cikin gadan yayin da mai shari'a yace za a je a ga gidajen domin tabbatar da cewa yana cikin gadan ko akasin hakan inda kuma ana tsakar shari'ar shi Alhaji Umar din ya garzaya wata kotun ya shigar da wata sabuwar ƙara fil inda yace wai ta mutu ta bar ƴaƴa guda 2 sai dai kuma ƴaƴan da ta bari ba musulmi bane, inda a lokacin lauyan mai ƙara AA Muallim yayi suka akan ikrar. To a zaman kotun da aka yi a baya dai, wanda aka yi ƙara ya gabatar da shaida guda ɗaya, kuma aka buƙaci ya ƙara gabatar da shaida na biyu, sai dai lauyan mai ƙarar yayi suka, inda shi kuma ya buƙaci gabatar da wasu kofin takardun shari'ar da suka shigar a baya. Shi ma lauyan wanda ake ƙara, barista Muhammad Sani Nusa, yayi suka. Bayan kammala sauraron kowane ɓangare, sai kotun ta ɗage zaman zuwa ranar 10 ga watan da muke ciki don ci gaba. Jim kaɗan bayan mai shari'ar ya buga guduma, an kuma fito daga kotun, jakadan suda Hassan Mamuda Ya'u ya samu zarafin zantawa da mai ƙara, wato Musa ɗan yaro.
Fata na dai Allah ya fitar ma da kowa hakinsa, sannan kuma duk wanda yake nema ya danne hakin wani, Allah ya maganinsa.
Haka kuma shi ma lauyan mai ƙara, barista AA Muallim ya magantu.
Kasancewa shi wanda nake tsayawa ya suka, kuma an ce kawo shaida, na ce to muna so shaida da zamu kawo, muna so mu masa tambayoyi tukunna kafin suka. Shine suka ce a lauyan, saboda kotu ta daga don ta nazari, zamu dawo ran Juma'a sannan ta faɗi ra'ayinta mu ci gaba. Wannan shine matsayin da ake ciki.
Jakadan dai yayi kokarin jin ta bakin wanda aka yi ƙara, inda bai samu damar cewa komai ba, kasancewar ya riga ya bar kotu. A nan ne fa shi ma lauyan wanda ake ƙara, barista Muhammad Sani Nusa, yayi suka.
Nema yayi, ni kuma na soki neman nasa, saboda ni a fahimta ta neman su ba akan ka'ida yake ba. Can lokaci bai zo kotu ba, wanda yake wakilta ya zo kotu, kuma kotu ta bashi dama cewa shin za a iya ci gaba da yin wannan shari'ar, ko da lawyer sa baya nan, yace ya yarda. Aka bashi dama yayi wa shaida tambaya, kuma ya soki shaida. Aka ce to yaje ya kawo shaidar sukar shaida. Saboda haka abinda muke tsammata daga wajen lawyer sa shine ya kawo shaidar sukar shaida. Yanzu kuma ya zo yace zai saki yi wa shaida wata tambaya daban, dai kaga an kuma baya.
To Allah ya kyauta.
Baba Suda, sarkin labari.
To lokacin da aka ɗeba mana mu kawo muku wannan shiri, ya doka mana harara. Hakan ya zame mun tilas na sallami a madadin shugabar kafatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq, lakabin Baby Nice, sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki, haɗi kuma da jigajigai 'yan biyar sarakan zazu Abba Ibrahim Lafazi, Hassan Mamuda Ya'u, har ma da tallafin Abdul Basit Abdul Mumin ne suka yi kiciniyar sada ni da ku. Ni kuma Aliyu Wali, shiryawa nai sannan na gabatar, nake mana tunatarwa da hadisin nan na ma'aiki, falyaqul khairan awliyasmut.